sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 23 ga watan Mayu na shekara ta 2020, wato daidai da 30 ga watan Ramadan na shekara ta 1441. Aisha Tulle ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Musulmi a fadin duniya na shirin shagulgulan zagayewar ɗaya daga cikin bukukuwa mafiya girma dukkuwa da kalubalen cutar coronavirus. Shugaban Amurka ya kira ga gwamnonin jihohi da su gaggauta sake bude wuraren ibada irin san majami'u da wuraren ibadar Yahuda da masallatai da duk sauran wuraren ibada. Wani rahoto na gargaɗin cewa mai yiwuwa ƙasar China na amfani da gine-ginen gwamnatocin Afirka da ke gina wajen leken asirin jami'an gwamnatocin ƙasashen na Afirka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sanadiyar sassauta dokar hana fita a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya tuni al'umma suka fara shirye-shiryen sallah gobe.
Wannan ɗaya daga cikin wuraren da aka maida kasuwa kenan.
Haka kuma a jamhuriyar Niger, al'umma sun gudanar da karamar sallah ba tare da mutunta sharuɗan da gwamnati ta gindaya domin hana yaduwar cutar coronavirus ba.
Jama'ar da suka halarci sallolin akasarin su ba su mutunta sharuɗan da gwamnati ta gindaya musu ba, kodayake a garin birnin.
Muna nan da rahoto dangane da kira ga jihohi da suka ɗage dokokin hana fita da su yi takatsantsan. Sannan muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Dauke da ra'ayoyinku da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Musulmi a fadin duniya na shirin shagulgulan zagayewar ɗaya daga cikin bukukuwa mafiya girma dukkuwa da kalubalen cutar coronavirus. Bikin na karamar sallah ta Eid al-Fitr na tsawon kwanaki uku za a fara shi da gobe Lahadi, wanda ke tabbatar da karewar watan azumin Ramadan ga musulmin duniya masu yawan kimanin biliyan 1.8. Bisa al'ada, wannan biki ya haɗa tafiye-tafi da ziyarce-ziyarce da kuma haɗuwa a ci haɗaɗɗen abinci. Waɗanda duk za a takaita su wannan karan saboda hukumomi na ƙoƙarin daƙile sake ɓarkewar cutar. Wasu ƙasashen ciki har da Turkiya da Iraki da Jordan za su kafa dokar hana fita a tsawon lokacin bikin na sallah. A Saudiya, inda nan ne birane masu tsarki na Makka da Madina suke, za a bar mutane su fita da gidajensu ne kawai idan har za su yi magunguna. Kai kuma ƙasashen da suka sake buɗe harkokinsu sosai durƙushewar tattalin arzikin da ya biyo bayan kulle da aka yi na makonni da dama hana neman rage mabukin sallar armashi. An sassauta tsaurin akasarin matakan da aka ɗauka a birnin Kudus, to amma masallacin Al-Aqsa, wanda shi ne na uku a tsarki a musulunci, zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai bayan ƙaramar sallah. 'Yan tirela da ke tsohon birnin, wanda ya kasance babu masu zuwa ziyarar harkokin ibada da na yawon buɗe ido, na kokawa da tasirin kullen da aka yi na tsawon makonni. Shugaban Amurka ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada irin su majami'u da wuraren ibadan Yahudawa da masallatai da duk wuraren ibada. Yana mai kiran su mashahuran wurare da ke da wasu muhimmancin harkoki a yayin da ake fama da annoba. Bisa umarni na cibiyar hana yaduwar cututtuka za ta gabatar da ka'ida ga mabiya addinai, a cewar Trump jiya Juma'a. Trump ya tsatsuci gwamnonin da suka ɗauki wuraren sayar da giya da na zubar da ciki a matsayin muhimmai, amma banda majami'u da sauran wuraren ibada, a cewar Trump. Yana mai barazana amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen jingina umarnin irin waɗannan gwamnonin wanda suka ci gaba da rufe wuraren ibada saboda dalilai na kariya. Shugabannin majami'u da fastoci da shugabannin addinin Yahudu da shugabannin addinin Musulunci da dai sauran shugabannin addinai za su tabbatar da cewa masu zuwa ibada sun samu kariya a yayin da suka taru don yin ibada, a cewar Trump. Sharɗan da hukumar hana yaduwar cututtuka ta CDC ta gindaya sun haɗa da yadda za a riƙa tsaftace wuraren ibada da ruwan magunguna da kuma kuskurimar da za a yi a tsarin ibada.
Kasar Fila Hashim zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan, bari mu shiga taskar rahotanninmu. A sanadiyar sassauta dokar hana fita a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya, tuni al'umma suka fara shirye-shiryen sallah gobe. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da rahoto akan haka.
Wannan ɗaya daga cikin wuraren da aka maida kasuwa kenan a unguwar da ake kira Bulunkutu ƴan Nono da ke cikin garin Maiduguri da kuma ake ci duk shekara a lokacin karamar sallah inda akan baje tsuntsaye da gaji don bukatar masu bukukuwar karamar sallah wanda akasarinsu kan yi amfani da gaji ne ko kuma dangoginsu yayin da magidanta ke zaga wannan kasuwa.
Dubu shida guda biyu fa? Ba guda hudu ba ne? Zan ba da dubu uku. Da sunan gaji wanne ne mai sauki ne?
Guda biyu ne.
Yawa mai gaji?
Zakata a mai
hannu. Wannan ɗin nawa ne gaskiya su? Dubu hudu da ɗari ya
na kuma zan tada shi wanda ke kawo wannan kaji da yace sunansa Alimi Shayi Dambam kuma yana zuwa ne tun daga yankin Bauchi yan kawo wannan kaji duk shekara zuwa garin Maiduguri.
Ana dan taba kasuwar kaji da agwagi ana cinikin su dai ciniki ba laifi.
To kamar daga ina kake kawo wannan kaji zuwa Maiduguri?
Muna kawo su daga Bauchi local government din Dambam ne zuwa nan garin Maiduguri.
Kuma yana kasuwa yake yana tafiya
da kasuwa ba laifi alhamdulillah sai godiya. Eh saboda haidai dan wahala halin hanya eh akwai matsalar hanya kan sosai
dan naga kuna da kaya kuma akwai hanya
dan a hanya an tattare mu kayan mu ma da yawa wasu sun mutu eh zahiri
ya yene ka ji suke suna da sauki ko
eh gaskiya ka ji can wajen da muka so su gaskiya bana ba sauki Allah bana ba sauki sakamakon da gurbin kasuwa da ake na bana shi ya kawo wannan matsalar
a irin wannan lokacin ne kuma iyaye kan dinka sabbin kaya ga yayansu da kuma zaci shagon wani tela sai dai na tadda an kauda mani tsakanin waɗanda suka kawo dinki zuwa wannan shago da kuma telan wanda ban ma samu damar zantawa da kowanne daga bangaren su sakamakon bacin rai da dukan su suka rabu da shi
kana magana wani shi kace kuma kace bani da alƙawari ne ce maka sai kace ban da alƙawari sai kace kuma alƙawari me ne zai aya maka zai zo kai ba to kace mun ban da alƙawari
kana magana sai mu kai hanya ne da gwan ka bace gobe
assalamu alaikum
assalam
eh sannu ku kuya guri
sai bai bani da alƙawari
sun cewa ko wasu da addinin Islam ta shimfida na game da mutumin da ya doke azumin watan Ramadan na fidda wani nauyin abinci da ake kira fidda'u ko kuma fiddakai dan baiwa mabukata ga da Sheikh Abubakar Kyari da karin haske game da wannan nauyin ibadan
abinda mutum zai cire zai fitar ya sadakar da shi shine duk abinda mutane suke ci a al'adance kuma mai kyau muddin nabi guda hudu na mutum daya idan kai da matarka ce guda takwas za ku fitar kuma yakan wajaba akan babba ko yaro ba sai mutum ya balaga ba mutum zai dau nauyin fitar wa duk wani wanda yake gaban sa musamman in dai makusancin sa ne
a gobe Lahadi ne dai ake sa ran zaburan da wannan bukukuwan sallan a mafi yawan kasashen duniya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. To bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda al'ummar kasar suka gudanar da sallar Idi a ƙarshen watan Ramadan ba tare da mutunta matakan hana yaduwar cutar COVID-19 ba. Ga wakilin muryar Amurka Mamman Haruna Bako.
Irin yadda aka gudanar da sallar Idil Fitri ta ƙarshen azumin bana kenan a garin birnin Kwanni kamar ko ina a fadin jamhuriyar Niger sallar ta bana ta bambanta da ta kowace shekara sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus sai dai jama'ar da suka halarci sallolin akasarin su basu mutunta sharuɗan da gwamnati ta gindaya musu ba ko da yake a garin birnin Kwanni an kai abin wanke hannuwa inda hukumomi suka yi sallah haka zalika an kafa luna a jikin masallaci na dukkan abin da ya kamata a mutunta amma jama'a basu bada tazara ba ta tsakanin mutun da mutun kuma kalilan ne suka sa takunkumi rufe baki da hanci shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele yayi jawabi kamar haka
mu Allah godiya da ya gwada mana wannan rana ta ƙarshen wannan watan da albarka na Ramadan Allah ya sa mu ga na baɗin badada lalle nan Kwanni alhamdulillah
lillahi wannan annoba da ta gaba duniya gaba daya Allah ya ka mana saukin ta lalle sai mu wa Allah godiya kuma mu wa malaman mu godiya da sarakan mu na gargajiya
shi ma magajin garin birnin Kwanni ya ja hankalin al'umma kan matsalolin tsaro a lokacin kammala sallar Idi ga Dr. Usman Sumaila
abinda kowa ya sani ne ɗan kwanakin baya bisa irin abubuwa da suke ta wakana nan gari kowa hannun shi daga baya yake Allah da nashi iko da tashi da malamai suka yi da magabata da kokari na kowa Allah ya sa abin ya kawo sauki to ba tsaya ne kamata a yi ba kamata a yi a ce a ci gaba da roƙon Allah kuma jami'an tsaro kun gani yau sai mu ce alhamdulillah magana ta gaskiya dole sai mun kama musu in muna son gari mu samu kwanciyar hankali
Alhaji Muhammad Salisu Sardauna shine mai martaba sarkin birnin Kwanni dana sa jawabin a lokacin kammala sallar Idin na banam
ko yaushe Allah ya kaddara mun ka kai wannan lokaci a rage bakin ciki a rage keta a bar gurma a bar hasada Allah shi baka koyi mishi manufarka saboda hakan ga mu gyara zamantakewa mu kamin mutun kare wanda aka roƙo shi ba suwa kuma muna kira domin akwai matsaloli na rayuwa yaran sun lalace sun zama ƴan daba kuma mutane na kallo jama'a mu kowa ya saki gidan shi matukan ko ina ji duk wanda Allah ya ji an ce iyali ne an ba shi kiyon su to zaka fuskanci Allah zai tambaye ka abin da kai
hukumomin wannan kasar ana iya cewa ta rage a gare su wajen jan hankalin shugabannin addinai da sauran jama'ar kasar dangance da kiyaye sharuɗan kiyon lafiya a wuraren ibada muddin ana son ganin an ci gaba da dakile ci gaba da yaduwar cutar coronavirus a jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Mamman Haruna yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
wannan allurar cutar coronavirus ya dawo da wata ƴar fa'ida to amma kuma da wani abin takeici a gwajin farko a maganin bisa ga bayanan wani nazari da aka buga jiya Juma'a a mujallar harkokin lafiya mai suna The Lancet maganin wanda aka gwada a ƙasar China ya zabar da garkuwar jiki ga akasarin majinyatan to amma ba duka ba kuma da damun sun samu illa sakamakon wannan bincike ne aka fara wallafawa game da gwajin farko na wannan magani na COVID-19 akwai kuma wasu karin magunguna wajen 100 a fadin duniya da ake ingantawa ciki har da wasu guda tara da aka fara gwada su a asibiti da a ce shine kadai maganin da ake da shi ina ganin mutane da dama za su sha a cewar Gary Seaman shugaban sashen nazarin cututtuka masu yaduwa a jami'ar George Washington da ke nan birnin Washington DC ya ce sai dai kuma babu yadda wannan maganin zai samu shiga sosai muddin ba su ƙara inganta shi ba wani rahoto na gargadin cewa mai yiwuwa ƙasar China na amfani da gine-ginen gwamnatocin Afirka da ta gina wajen leƙen asirin jami'an gwamnatocin ƙasashen na Afirka rahoto na Cibiyar Heritage Foundation wanda zauren ƴan rajin rikauni da ke Amurka ya gano cewa kamfanonin China sun gina gine-ginen gwamnati wajen 186 a Afirka sannan suka kafa wasu cibiyoyin sadarwa 14 masu matuƙar muhimmanci waɗannan gine-gine sun haɗa da gidajen shugabannin ƙasashe shugabannin majalisun dokokin ƙasa da kuma hedikwatocin 'yan sanda da sojoji wanda ya haɗa hancin rahoton Joshua Marsley wanda babban mai nazarin harkokin Afirka ne a cibiyar Heritage Foundation ya ce binciken da aka yi bai samu hujjojin da suka nuna ana gudanar da harkokin leƙen asirin a waɗannan gine-gine ba to amma yana mai imanin cewa akwai buƙatar a ƙara bincike gwamnatin China na da daɗaɗɗen tarihi na duk wani nau'i na leƙen asiri da sa ido a faɗin duniyar nan abinda Marsavi ya gaya ma muryar Amurka kenan ta kafa Skype don haka muna sane da cewa irin wannan abin ne suke son yi abinda kuma suke da sukunin yin hakan sannan kuma Afirka na da matuƙar muhimmanci gare su ta yadda za su so yin hakan a cewar Marsavi jaridar Dawn ta ƙasar Pakistan ta bayar da rahoton mutum biyu sun rayu a hatsarin jirgin sama na jiya Juma'a a birnin Karachi inda mutum 97 suka mutu jirgin na fasinja ya hatsari ne a wata unguwa 'yan mintoci kafin ya sauka da yammacin jiya Juma'a a birnin mafi girma a Pakistan ya lalata gine-gine ɓangarorin wani layi mafi ƙanƙanta ƙungiyar masu tuƙa jiragen sama ta Pakistan ta ce dole ne ta zamto wani ɓangare na binciken hatsarin haka kuma ta yi kira ga ƙungiyar sufurin jiragen sama na duniya da kungiyar masu tuka jiragen sama ta duniya da su shiga wannan bincike. Yunkurin aikin ceto yayi wahala saboda tirkewar kura da hayaki da kuma zafi. Jirgin da ya taso daga filin saukar jirage na kasa da kasa na Pakistan yana kan hanyar sa ne daga Lahore zuwa Karachi inda ya hatsari a wani wuri da ake kira Madil Colony.
To madalla a gaida Sarfil Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu inda zamu dawo Najeriya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kira ga jihohi da su taka tsantsan dangane da hukunci da suka dauka na sassauta dokar hana fita. Shugaban kwamitin yaki da cutar coronavirus na kasa kuma sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustafa yayi wannan jan hankali ne a wajen taro na bada bayanin matsayin cutar da ake gudanarwa mako-mako a Abuja. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na dauke da rahoton.
Jihohin da suka dage harancin ko kuma sassauta takunkumin hana walwala sun hada hadda Bauchi, Kano, Adamawa, Cross River, Borno da kuma Ebonyi. A jihar Bauchi ga misali, gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya bayyana dalilansa na yin sassaucin.
A madadin kaina da gwamnatin jihar Bauchi da wayannan mutane masu ruwa da tsaki a harkan jihar Bauchi, shugabanni, sarakuna, jami'an tsaro, limamai da soci da sauran shugabanni muka zauna muka tattauna muka daga takunkumi da aka sa a jihar Bauchi saboda wannan mummunan ciwo na mashako. Bisa ganin cewa wannan ciwo ya ragu kwarai da gaske kuma aka tattauna aka ga cewa a cikin wanda muka kamu da ciwo 225 mutane 127 an sallame su, a yanzu haka 99 ne kadai suke shan magani kuma a cikin su ba wani mai mummunan yanayi. Ganin kuma cewa mun samu wannan nasarori muka bude ko muka sassauta cewa mutane su fito su yi walwala kuma su yi ibadun su, amma a dinga nuna tazara kuma dauki matakai.
Gefe guda kuma naji ta bakin kwararren likitan ayyukan lafiyar mutane Dr. Aliyu Muhammad Mai Goro dangane da hukuncin da kuma ko akwai hatsari kamar yadda wasu ke hasashe.
To wannan abin da kuke faɗa maka do an tattauna ne kuma an zauna rikitocin an duba an gani kuma yanzu Abuja ma yanzu maganar da ke faɗa maka a cikin 230 da wani abu da muke da su a Abuja yanzu an ba 60 ne kawai wani abu. To mun shawo kanta a yankin Bauchi da Azare gaba daya ya sa ka ga ka bude kuma ita wannan ciwon ba za a zauna da ya tara faɗa ba fa dole akwai ranar da mutane za su fito saboda haka cuta ce wanda za ta zo ta zauna tare da mu kamar yadda kowane cututtuka suke tare da mu ba fahimci da bane kuma mamaye zan fara gano bakin zaranta ilimi ya yi nisa wajen bincike da take tare da al'umma a doron kasa saboda haka mu shawarwarin da muka bayar kullum abu uku ne maganin corona ya kasance an yi tazara tsakanin jama'a ya kasance ana yawan wanke hannu da sabulu da ruwa ko da wannan sanitizer sannan kuma idan za a fita da wannan takunkumi ko wannan test mask da ake fara.
Dr. Aliyu Muhammad Mai Goro kenan da bayani dangane da yadda za a fuskanci cuta ta corona. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da kowa daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai tashi ne daga bayanin da shugaban hukumar kiyaye hatsari ta kasa wato road safety a birnin tarayya Abuja ko komanda Obin Ayuba Gora yake mana akan horaswa da jan kunni da suke yi wa jami'an su akan karban na goro wanda a cewar sa yakan kai ga koran jami'an idan bincike ya tabbatar da sun aikata ba daidai ba. Ga dai ci gaban hirar sa da wakilinmu a Abuja Madina Dauda.
Aka ije su ko lissafi a yi musu gargadi kafin su fita. Mu wanda muke sa suna lura da wasu yankan kananan wurare ko da su amfani da wasu hanyoyin barayin hanya sun shigo cikin gari aka kama su ma muna musu gargadi ai musu gargadi kafin su fita abinda muke yi kenan so ba wanda zai ce ba yayin magana kan yin kaza ba ba wanda zai fada wannan
to ka jima kana wannan aiki ogawo bingora wai na kalubale ne zaka ce kake fuskanta a yanayin yin wannan aiki
to ai wani lokaci abubuwa suna nan dai yadda suke amma mutane abinda wani ya san ya kamata yayi ya lura da dokokin hanya ya bi su wannan yana ba mu ciwon kai wasu suna nan kamar shaddan ne ke mulkin su neman fitina wasu ma za ga suna dukan yaran mu wasu za ga shi yayi laifi amma zai ihu ga mutanen ma'aikatan ya kiyaye haduwa ta kasa suna mishi kaza kai ba za ka zo kai bincike ba sai su fara fashi mana motoci wayannan ba abu mai kyau bane duk abin da mutum zai yi kai bincike in kai bincike ka samu tushen abun sannan ka san kai mai wani mataki zaka iya ka dauka akan abu haka amma ni ban gan abin da ya zafi fiye da a nemi sulhu ko da bai ya taso ba ina nan ofishi wani wanda suka san abin da suke yi in har aka kama su suna da complaint da suke so su yi sukan zo office ina su ce mallam gora eh ga abin da yaran ka sai mani a ina ne sun yi maka wannan abu duk yaran da mun tura su su je aiki mun san inda muka tura su da ka faɗa wani mun san wani team ne suke gurin sai mu kira team din nan ku dawo gida ku dawo office suna dawa kun san wannan ai zai magana gaban su duk abin da ya gaya mani zai ce sake maimaita in ba shi da gaskiya ainihin wuraren da ya kamata ya yi ma yaran mu pencil baki ba zai fada ba ba zai fada su ba ba zai yi magana ba in ya gama sai ce su yaran su yi nasu magana in suka gama sai ce to amma wani eh ka ce yaran su yi maka kaza amma baka fada yayin da kake maimaita wannan maganan ba to haka ne Allah ya ce baki ne kake wasu bincike in ga abin da ke ciki wasu suna nan ga mai na fada za su iya su zo nan su yi kariya ne ce yaran da sun karba kudi kaza a hannun su yaran kuma zo su yi rantsuwa tsakanin su da Allah ba su karba sisi ba zai ce mashi ke zaka iya kai rantsuwa eh rantsuwa ba dole bane in dai ka ce eh in eh dinka eh ne a'a dinka a'a ne ba damuwa ni na amince amma abu da na kan yi dukan su zan hada su da Allah don shi Allah ba zalimin kowa bane in na riga na hada ka da Allah zan ce to kai yanzu zan sake tambaye ka ka ce nawa sun karba hannunka ka zani wallahi shire kudi na zan fitar da su ce to wani eh wannan zufa na ne zan baka kudin nan in har ka san yaran nan ba su karba kudi a hannunka ba ka karba kudin nan ka karba guba kuma guban nan zai iya tafi da kai kuma zan baka zan ka fita zan durkusa nan yayin Allah addu'a roke shi ya bayyana a cikin su duk wanda ya karya a cikin su Allah ya bayyana wallahi ajiya yawancin su za ka san da office din su suna kwanciya wasu na roke ne wasu so ne kawai wasu yin haka don a samu yadda za a ji ma yaro sun hana su su kuni sun hana su su yi kaza tsakanin su ga Allah ba su karba kudi ba kuma yasa kai mun karya cewa sun karba kudi yawanci wayannan abubuwan ban cika ma fitar da su ma ogoji na masu ma san cewa ga abin da nake a nan ba mai yiwuwa suna ji tunda nakan yi yara suna nan san ce to tunda ka zo neman gafara ne ba zan rike ka zuciya ba amma dan Allah karka saki ka tashi ka tafi amma kafin ka tafi dole yaran za su zo ka yi maganar da ka yi su ma su san cewa zuciyarsu a kwance yake ba su rike ka zuciya ba duk lokacin da suka ganka ba su ce ga wanda ya mana kariyar nan ba tunda ya riga ya zo ya nemi gafara waga ya yafe mashi su ma zai fita zuciyarsu domin wani lokaci akwai wasu in kai ba su kariya wasu su ba su yi magana za ka ga hawaye ne yake sauka masu ya nuna cewa an yi masa kariya to irin abubuwan haka Allah ya bani hikima nakan gudanar da wasu bincike irin wannan to amma gaskiya shine me yasa mutum zai zo ya karya ma wani sai dai in ce cewa duk wanda yake dan adam ya ji tsoron Allah domin Allah ba a zalimin kowa bane kai abin da ya kamata kai idan har ka gan ka roke su ba su amince ba ba su yarda ba ba wai ka zo kai musu kariya ba aikin ne suke yi wanda aka ce su je su yi ba ka da kaza kai laifi kaza kai ko baka yi ba nayi to me ne na zafi mai tunda kai laifin illa ka roka ba zan iya kirga mutane nawa a nan na cire kudi na juna ba su je su biya tara ba zan iya kirga su ba don ni ba na rubutawa don ba ina yi cewa don in ga ba duniya cewa ga abin da nake yi a man tafi ba a'a a cikin birnin zuciyar nake yin shi kuma ba na so ma wani mai san cewa ga abin da nake sai da wanda suke wurin
to kafin mu kai ga ka ba mu shawara na karshe kada mu yi tuya mu manta da albasa akwai ƙorafi da muka samu na cewa yawancin jami'an tsaron ku da ke kewaye da shingaye da kuka sassa din nan a kafofin shigowa gari ba sa amfani da safan fuska ko safan hannu ko kayan kare su daga wannan annoba na coronavirus me zaka ce game da wannan zargi
to bari mu ja burki a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
sai dai kafin mu yi sallama da ku bari mu mika gaisuwar barka da sallah ga duk ilahirin masu sauraron sashen Hausa da muryar Amurka. Allah ya maimaita muna amin. Yanzu a madadin bakon namu ko komanda Obin Ayuba Gora shugaban Road Safety a Abuja da wakiliyar tamu Madina Dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Hailu Hailu da ya daidaita sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Fiyon Baban Yusra Maraɗi Nijar. Yace ina kira ga shugabannin ƙasa ta Nijar, wai yaya maganar kuɗin makamai wanda mutum guda ya cinye koko coronavirus ta hana zancen ne? To mu talakawa ba mu manta ba, ya kamata a yi wani abu saboda kowa ya ci kuɗin ƙasa, ya kamata doka ta yi aiki a kan shi saboda ya zama darasi ga mutanen baya. Sai sako daga Imrana Madaha Boku arewacin Ghana da yake cewa Allah sarki, wannan shekara al'ummar ƙasa ta Ghana ba za su sami yin sallar Idi ba. Allah ya kyauta. Sako na gaba kuma ya fara ne da fatan alheri zuwa ga sashin Hausa da ya fito daga Alhaji Musa Hadarin Asuba da Magara. Yace yau ina so ku bani dama domin in yi kira ga al'ummar musulmi cewa ya kamata mu kasance masu haɗin kai da kuma ƙaunar juna a yayin gudanar da bikin ƙaramar sallah, domin kada mu nuna bambanci ko ƙyamar juna sakamakon wannan annoba. Nagode. Sai sakon Yusuf Bazuka mai leda Gololo jihar Bauchi. Yace salam BOA, ina yaba gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Kaura da ya bar al'ummar jihar Bauchi suka gudanar da sallar Juma'a a wannan sati na Juma'ar ƙarshen Ramadan. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Comrade Abubakar Salisu garkuwar matasan unguwar Arikime. Yace salam BOA Hausa, dakatar da aikin gwajin cutar coronavirus sakamakon ƙarancin kayan aiki abin damuwa ne matuƙa, da fatan gwamnatin Najeriya za ta tashi tsaye domin tallafawa jami'an kiwon lafiya da kayan aiki. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya. Amin. Yanzu kuma sai takaitattun labarai.
Musulmi a faɗin duniya na shirin shagulgulan zagayowar ɗaya daga cikin bukukuwa mafiya girma duk da ƙalubalen cutar coronavirus. Bikin na ƙaramar sallah ta Eid al-Fitr na tsawon kwanaki uku za a fara shi da gobe Lahadi, wanda ke tabbatar da ƙarewar watan azumin Ramadan ga musulmin duniya masu yawan kimanin biliyan 1.8. Bisa al'ada, wannan biki ya haɗa tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce da kuma haɗuwa a cikin abinci, waɗanda duk za a takaita su wannan karan saboda hukumomi na ƙoƙarin daƙile sake ɓarkewar cutar. Shugaban Amurka ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada irin su majami'u da wuraren ibadan Yahudawa da masallatai da duk wuraren ibada. Yana mai kiran su mashahuran wurare da ke da wasu muhimmancin harkoki a yayin da ake fama da annoba. Bisa umarni na cibiyar hana yaduwar cututtuka za ta gabatar da ka'ida ga mabiya addinai a cewar Trump je Juma'a. Gwajin allurar cutar coronavirus ya dawo da wata 'yar fa'ida, to amma kuma da wani abin takaici a gwajin farko a maganin. Bisa ga bayanan wani nazari da aka buga jiya Juma'a a mujallar harkokin lafiya mai suna The Lancet, maganin wanda aka gwada a ƙasar China ya zabar da garkuwar jiki ga akasarin majinyatan, to amma ba duka ba, kuma da daman sun sami illa.
To ma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma anjima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Sarfilu Hashim Kumal da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Hailu Haile da ya taimaka wajen hada shirin, da ma injiniyan mu ne yau Aisha Tsile ce ke cewa ku huta lafiya. Daga nan birnin Washington DC, da fatan masu azumi za su taruwa lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare.
La meilleure musique et les derniers